أمريكا واشنطن دي سي.
To masu sauraro barkamu da wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kamawa a birnin Yamai na jamhuriyar Niger ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Dauda
tare da ni Sarfil Hashin Gumel.
Sauraro, yau take ranar Juma'a 29 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. Sarfiliya, naga kana ta hamma kana miƙa kamar wanda ya kwana tsaye, halaka je can kasuwar Black Friday.
To a'a, ban je ba kasuwar Black Friday ba. Zama ne gida na ci talatalan na koshi na ita til kawai kawai dan dai ban sha kofi da wannan safiyar bane.
Ba shakka, ko da yake Binta Yaro abokiyar aikin mu ta ce ta taba zuwa cin irin wannan kasuwar, bari mu je yanayin yadda kasuwar take.
Ni bani zuwa wannan rigidomar, amma wata ran mun yi tafiya muna Atlanta, ya na suka runguma duka ce duk sai dai a tafi. Akwai wata Michael Kors, wani shahararren mai kayayyakin mata jakuna designers din nan. To na Michael Kors din nan, na dai dauki jakar haka na rike, ashe sai wata ce ta rike igiyar.
Wato ana rububi kenan.
Na dauka na dauki jaka, sai ta juya ta kalle ni, sai ta ce a'a wannan jaka ta ce. Sai na ce mata ai ni na rike jaka ke igiya kika rike.
To masu rauro za ku ji yadda aka gari game da batun jaka nan gaba. Kuma Maryam, kin ga su ma 'yan Najeriya ba bar su a baya ba, su ma sun fara Black Friday.
So sai a wata hira da Baraka Bashir ta yi da wani matashi a Kano, ya ce
ina aiki da game store a Dubai Romol da ke nan kan titin Zuro Kano. Wato Black Friday shi ne ɗaya daga cikin ranakun da ake zabtare kudaden kayayyaki da ake siyar da kayayyaki kusan da sauki ko wance kusan cikin garabasa.
Muna kuma tafi da sharhin wani masani a fannin tattalin arziki akan irin wannan al'ada ta rage farashin kayayyaki. Sai ku ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe domin jin duk waɗannan bayanai.
Masu sauraro, yau Juma'a a nan Amurka rana ce da ake kira Black Friday, wato babbar ranar da galiban kamfanoni da shagunan kasar ke rage farashin kayayyakinsu sosai, kuma daga nan zuwa farkon shekara mai zuwa an dinga rage farashin kayayyakin kenan. Wannan al'ada dai sannu a hankali tana samun karbuwa a wasu kasashen duniya.
To Baraka Bashir, wakilin muryar Amurka, ta yi hira da wani matashi mai aiki a wani babban rukunin kantina da ya ce su ma suna yin Black Friday.
Sunana Abdulwasiu Mustafa, kuma ina aiki da game store a Dubai Romol daga nan da ke nan kan titin Zuro Kano.
To gashi na ganka da takardar ka na tarbarwa wai Black Friday. Menene Black Friday?
Wato Black Friday kamar yadda mutanen mu suka fi sani shine ɗaya daga cikin ranakun da ake zabtare kudaden kayayyaki da ake siyar da kayayyaki kusan da sauki ko wance kusan cikin garabasa.
Idan aka ce cikin garabasa, kamar da kafo nawa ake ciccire waɗannan?
Ya danganta da kayayyakin, kuma zaki ga ya danganta da kuma kamfani. Kamar mu a misali a wajen kamfanin mu mukan wato gani cewa yanda zamu zabtare kuɗi da yanda wato customer mu za su samu damar da za su iya siyan kayayyakin cikin rahusa.
Ai ce sai cewa kake zabtarewa daga sau nawa ake zabtarewa?
Kin san idan na ce yanzu misali
kamar
to bara mu baki misali kamar cikin abin da takarda da na raba zaki ga da akwai talabijin ta wato kamfanin Royal me wacce da muke sayar da ita akan naira 38,000, amma yanzu muka rage kuɗi akan naira 27,900 zamu sayar ranar wannan Black Friday. To wannan yana nuna miki idan kika duba kasan da aka cire na kuɗin ya kusan kaiwa kusan kaso 30 ko 40 ko 50.
Menene makasudin wannan ragewa da kuke? Shin kayan sun kusan sun akwai wani adadin lokaci da suke kaiwa ne da kuke cewa tunda in kaya yake kamar shekara kaza ya kamata a rage?
A ba haka bane ba. tsarin shi ne ana ganin kokarin cewa yanda za a yi zaman to kusan wa'inda ba su da karfi da su mallaka su ma sun ci gajiyar wannan gara
ba. To ku a ina kuke samun riba?
A yawancin ribobinmu kin san wato da yake kayayyakin kafin mu siya za mu sami wato kamfanin da suke ainihin producing din kayan ko kuma suke kawo kayan da yawa sai mu striking deal da su din mu ga cewa shin nawa za ku iya sauke mana mu ma mu ga cewa mun dan samu wani abu amma kuma na kasa su ma su sai sun zaman to sun mallaki wannan.
A dare wannan lokacin?
Yau kafin lokacin ayi muke wannan abu na din.
A take sai kana nufin ga cewa mun riga kun ci riba ku yanzu kawai rarar ne kuke
rage. Wani sai kayayyakin idan kika duba ma fa babu riba. Kusan kattakar ake yi. Kawai dai a'a ana so dai a jawo kwastomomin domin su saba da mu in ya so ko ba komai a wani lokacin za su yi wani abin da za a samu a ciki.
Har yanzu da rashin bayar da.
Na'am.
Kace babu riba.
Ba wai babu riba bane ba. Ai ba a yin kasuwanci babu riba amma abin da nake nufi shine wani lokacin za ka ga kattakar ake maybe kudin da aka siya din ma bai fi kudin mota aka fitar da kudin kayayyakin da aka siya ba. Kin fuskanci abin da nake nufi. Daban yake da a ce a na siya kaya naira 100 kuma na ci riban naira 20 ko 30 akai.
Ko da za a maida kudi shikenan.
Insha Allah. Tunda ba duka kayan ne zaman to komai za ka maida da riba ba za ka samu riba. Amma dai muna yi ne domin kwastomomin mu su ji dadin abin da kasuwanci da mu domin su ma su kara turo wa institusi kaya daga.
To me yasa sai a ƙarshen shekara kada kuke wannan
abu? A kusan mu ko da yaushe idan da kina bibiyan yanan gizo-gizon mu ko kuma kamfanin mu zaki ga kusan duk sati biyu muna yin wato abin da ake kira promo na sati biyu muna yin na wata daya muna yin na sati daya to wannan karan dai gaskiya mun fa zabke kudin saboda kayayyakin da muka siya a wajen ainihin wanda suke producing din kayan sun rage mana kudi mu ma muke ganin cewa ya kamata mu rage kwastomomin kudi domin su ma su ci gajiyar wannan tsari da muka zo da shi.
Black Friday din a sake mana da juma'a ce ta karshen wannan wata ko kuma daga
yawanci juma'a ce wacce ake dauka ta karshen watan Nuwamba
juma'a daya
juma'a guda daya
dan kama shi bayin rigima kuma dan kama shi bayi la ilaha illallah dan kama shi a rage rigima baka da daima to da kaga fasinja ma nan kawo kayanka ba na kudinka a hannu na kuma sa kaya a cikin mato dan kama shi manajan rigima ba abin da idame shi san kan kan ba kama sho daban yan dadi kama sho daban sha wahala kama sho muna aikin kama sho mun cinye kudin kama sho me mun cinye kudin kama sho ka karba kudin jama'a ka sha shuru gago ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa
to lalle fa to wallahi yanzu kun bar mu dawo nan Amurka inda na tattauna da Binta Asiyar abokiyar aikin mu wanda ta bayyana min cin wato irin cin yanayin wannan kasuwa ta Black Friday a nan Amurka.
Assalamu alaikum, an gaishe ka a Sarfilu. Black Friday mutane suna gani kamar wani karamin wai zuwa sayayya ne kawai na dan kadan rage kawai ka samu ciniki mai albarka amma ba su san menene ba wani gagarumin
dawainiya
ne da tashin hankali saboda Friday day a America wato shine wani babban gagarumin lokacin sayayya mutane za su tafi kantuna tun kafin a bude yanzu dai ga wannan bala'in sanyi da ake yi amma za ka ga sun je sun cika wasu fa sun kwana fa
a bakin shaguna
da bakin mall suna nan sun sa bargunan su sun kwanta suna jira a bude.
To me yasa gaba ɗayan shekarar mai kwanaki 160 da wani abu mutane ba su je sun kwana a bakin shago ba sai wannan rana?
Akwai dalili. Dalili kuwa shine in na gaya maka ma abin zai baka mamaki. Wato kamar wasu Walmart haka da su Best Buy da sauransu
manyan
shagunan nan wasu su zaka ga talabijin din da yake ake sayar da shi 1,200 ko wani abu wato zaka ga farashin shi $100 ko $175 daga nan ya sako
ya dawo naira
$100 $200 duk wato, daga dubu wani abu
kina nufin cewar an yanke kashi 90 cikin 100 na farashi
haba kaya da yawa an musu wannan yankin to da yawa da suke kwana a kofar nan su dama kayan electronics din suke nema
wato kayan electronics
sosai saboda wani ma zai diba zai je sayar sai kaga shagunan fa sai su sa ma wani lokaci a ce cikin awa ta farko in aka bude mutum 50 da suka fara shiga za ma su samu karin dala 100 haka ko 50-50. Wasu su kuma za su iya samun wannan da aka kaije wayannan kayayyakin. To ku kaga layi yayi. Ana budewa ko wasu hawan kan wasu ake ana faduwa ana rububi.
Me kon Allah.
Wani ma zai kama ɗaya kai ka kama ɗaya. To in baka dai wani dangantun labari mai ban dariya kai da jama'a ku ji. Akwai wata Michael Kors wani wannan shahararren mai wannan kayayyakin mata jakkuna din nan.
Jakkuna ake MK ake tsamsu ko na san su.
To ne akwai sanda ni ba ni zuwa wannan rigidomar amma wata ran mun yi tafiya muna Atlanta ya na suka runguma duka ce duk sai dai a tafi. Dan mun je tare da ƴan uwa ne haka sun zo mana hutu muka cika muka je. Kaga wanduna da suke wajen dala 50 sun kawo dala 8. Designers din nan to na Michael Kors din nan na dai dauki jakar haka na rike ashe sai wata ce ta rike igiyar
a wato ana rubu bi kenan
idan
zan ja kira ja
na dauka na dauki jaka sai ta juyo ta kalle ni sai ta ce a wannan jaka ta ce
to jakar ce kai ta rage akan kanta ko kuma
ita kace wannan ita kadai ce wannan mai wannan design din nashi
to fa wato an dan yi rikici din
sai na ce mata ai ni na rike jaka ke igiya ci ka rike sai ta ce mun ai ita wallahi ita MK duk kayan ta MK ne kuma wannan design din nashi da yake babu shi da yawa a kanti ita shi wannan din special design ne
shi take so
sai na ce mata to ni kuma daga lokacin ka san mutun ya fito da maitarsa
sai
ka san abin da zaka yi sai na ce mata to ni daban da MK da yawa ai ya kamata ki ji tausayi na ki ban mu
yawa
sai wata siyasa
wato kin siyasa ce dai ta fada
yawa sai ta kalle ni sai ta ce to dauki jakar sai muka wuce sai ƴaƴana suka fashe da dariya
to wannan batu ya ce ku baka fata ne
baka fata ce
baka fata ce
eh baka fata
ta Amurka amma
ta Amurka ka san su ku ba su wasa da maganin kaya wallahi sai ta saki jaka ƴaƴana suka fashe da dariya
sai
dan sun san ina da MK din da dama amma su suka ce mamakin mata siyasa
yo kin mata siyasa kwarai da gaske kafin wannan shekara ta zo akwai shirye-shirye da kike ku a ce yau in wannan shekara ta zo abinda zan saya zan jera sunayen list na abubuwan da zaki saya ne ko kuma sai lokacin yazo ake tunanin me za a saya menene a ciki
a akwai wanda musamman suna yin list din su zaka ga kamar cikin shekara wani dan talabijin dinka ya lalace wani dan abin girki ya lalace wani kayayyaki kamar yanzu ka gani an shigo yara masu ƴaƴa haka za a koma sama next year za ta
karanta
za su koma su an riga an koma makaranta to amma da yake a ƙasar Amerika akwai iyaye da yawa ko ni nayi wannan muka yi sayayyen kayan mu na shekara mai zuwa ne ma ƴaƴan mu
a aje
to ka ganin ka samu irin sales din nan da ake yi ko na Black Friday nan so wani zaka ga ya dan rubuta dan abubuwan da yake nema in Allah ya baka sa'a ka je ka same su to in baka samu ba wani sales din zai taho
to duk da yake ke mazauniya Amurka ce kuma yanzu wannan Black Friday din an fara yin ta a Najeriya idan zaki tana cewa duk wani lokaci da yazo ko sallah ko Christmas ko wani babban abu da yazo Najeriya kayayyaki suna tashi ne maimakon su kasa to menene bambanci kenan a wannan
ayya kai cho wato basu san yadda ake yin sayi da sayarwa bane mutanen mu
basan dabara ba kenan
basan dabara ba wani yana ganin su suna ganin dukan sun suka daga farashi da yake mutane na son siya za su samu kudi da yawa amma ba a nan take ba saboda wani kaga a kantin shi an daga farashi zai sai da abu maybe guda 10 ko 5 haka da sauransu amma inda za su koyi Black Friday wallahi kusan rabin kantin ka zai kare sai ka je ka dauko wani
to malama Binta SR mun gode kwarai da gaske da kika samu kika zanta da mu a yau
sannu a Sarfilo na gaishe ka sosai sannu da kokari ni ma na gode jama'a mu huta lafiya
to madalla an gaishe ku baki daya ma sauraro kafin mu je ga sharhin malam Yushau Aliyu ku dan shakata da wannan wakar Lilin Baba mun gode. Masu sauraro, ita dai wannan al'ada ta rage farashin kayayyaki da ake yi a ƙarshen shekara ko a farkon shekara tana janyo riba sosai ga 'yan kasuwa amma masu dabara. Malam Yusho Aliyu mai sharhi akan harkokin tattalin arziki dan gwagwarmaya kuma yayi mana ƙarin haske akan tasirin yin gwanjan kayayyaki a wannan lokacin.
To ita wannan al'ada na rage farashi wanda tattalin arziki ana ce mishi discount. Wannan yanayi ne waɗanda kamfanoni lokaci-lokaci suka duba kasuwancin da suke da kuma irin saukin da za su yi, musamman an zo ƙarshen shekara, wanda suke ganin akwai kayayyakin da in sun wuce wannan shekarar ma to za su zai zama na cewa a dokan aikin ko kuma a dokan kayayyakin to sun lalace kenan, expired. Saboda haka suna amfani da wannan dama, kuma da yawan mutane sukan jira irin waɗannan lokuta domin su yi siyayya. Saboda lokaci-lokaci in an zo irin wannan siyayya to akan ba mutane dama, musamman marasa ƙarfi ko kuma waɗanda su dama al'ada su ce su jira irin wannan lokaci saboda sai abubuwa masu yawa. To al'ada ce mai kyau a kasuwanci, kuma ya samo asali ne tun lokacin da aka kirkiro kuɗaɗe, kuma kasuwanci ya zama ya haɓaka. Sannan suka duba lokutan da mutane suka fi farin ciki, suna amfani da wannan dama na farin ciki domin duk sanda mutum zai yi wani abu na farin ciki to yakan so ya kashe kuɗinsa, kuma baya damuwa da abin da yake kashewa saboda yana neman biyan bukata ne kawai.
Watakan suna amfani da kuma wannan dama su ƙara jan hankalin jama'a kenan.
Eh, sosai kuwa, saboda shi duk abin da aka yi sa domin mutum to akwai abubuwan da aka yi sa domin yara, akwai abubuwan da aka yi sa domin manya, akwai abun da aka yi su kuma domin gidaje. To zaki iske saboda yanayin al'amuran kuɗi a cikin kasuwanci da kuma ƙarancin kuɗin a hannun mutane, zaki iske cewa akwai mutanen da kan aje kuɗi ne na tsawo, na lokaci mai tsawo, saboda irin wannan dama, saboda su mallaki abin da za su more rayuwarsu a cikin shekara mai zuwa ko kuma a wani lokaci mai tsawo. Saboda haka idan aka yi irin wannan yanayi to sai iske cewa su wanda suka siya suna munna, suma wanda suka siyar suna munna, sannan gwamnatoci su kansu a wannan lokaci suna samun sauki saboda a lokacin za su ga abubuwan da mutane kan yi na rashin da'a ma gwamnati yake ragu, kuma a lokacin gwamnati kan samu haraji mafi yawa. Saboda haka yana da amfani sosai a tattalin arziki, wato kamar ɗabi'a ce wadda aka tsara addini. Za ki iske akwai lokacin da addini ya tsara lokacin da mutum zai zama ya kamata ya ta kyauta, saboda in ya kyautar al'umma takan koma ta zauna ta zama ta fahimci juna, sannan kuma a samu cigaba, sannan a samu zaman lafiya.
Yanzu ita wannan ranar ta Black Friday da ake yawan saye-saye saboda rage farashin kayayyaki da aka yi, kana gani wata al'ada ce da ya kamata a ce 'yan kasuwarmu a ƙasashenmu na Afirka su ma sun runguma?
Wato al'ada ce wacce an ma fara yin ta dan yanzu haka a cikin manya-manyan shaguna waɗanda suke da alaƙa da ƙasashen waje, kamar wani shago da ake ce ma ShopRite. Wannan abubuwan exactly kamar jiya ina dawowa gida, yarana suka ce to baba fa ga yi na an rage kuɗin kaza, an rage a ƙaro blender, a ƙaro kaza. To kin ga har yara ma saboda sun fara fahimtar haka, kin gani sun ƙara min ƙwarin gwiwa in tafi in yi. Saboda haka ɗabi'a ce wadda za ta gyara tattalin arzikinmu, sannan kuma ta sa gidajenmu mu zauna cikin farin ciki. Saboda a duk lokacin da kana da naira 10,000 amma abin da za ka siya da 10,000 in ba irin wannan lokacin ba za ka siyo abu guda biyu, sai ya zama na cewa yanzu kana da 10,015 amma idan ka je abin da za ka siyo zai kai ka siyo abubuwa da suka kai kusan guda 10. to kin ga riban kafa kenan kamar yadda ake cewa wato kura ta taka kwado sai wannan riban kafa ne to wannan haka yake
to mallam Yusha'u me ya sanya mu yawanci ɗan kasuwan mu sai kaga idan ana kamar bukukuwan sallah haka ko na Kirsimeti ko ƙarshen shekara maimakon ma su rage farashin su wannan ce ma dama su ta ƙara farashin kayayyakin su me yasa suke yin haka
to ai yana daidai da abin da wani masanin tattalin arziki wanda ya shahara wajen ilimin gina ƙasa wato development economics wanda ake ce ma WW Rosto waɗannan yana daga cikin mugayen ɗabi'a na wato handama da babakere waɗanda muka jinu a kai saboda a lokaci zaki kamar haɗama ne zaki iske cewa kamar mutum ne sai a gayyace shi biki da a gayyace shi biki ana raba abinci ɗaiɗaiɗai kowa ya samu shi kuma sai ya koma ce sai ya karɓa wasu da yawa duk da ba zai iya ya fi karfinsa to haka ƴan kasuwanmu suka jinu da wannan ɗabi'a ta haɗama wanda a cikin wannan ɗabi'ar ta haɗama yakan sa mu zama dukkan mu mori abin da ya kamata mu mora ba sannan kuma a lokaci muna watsi da abin da addinin da ya koyar da mu muna watsi da al'adarmu sannan wannan ɗabi'a na wanda Turawa suka gano shi wanda kamfanonin suka gano yana canza wato zamantakewar mutane idan ka gane cewa yau idan ka je wannan shagon ga lokacin da suke zai shiga cikin wato kalandanka ko da yari dinka cewa lokaci kaza zan aje kuɗi kaza saboda in je waje kaza su kuma ƴan kasuwanmu saboda haɗama duk lokacin da aka zo kamar misali lokacin sallah sai ki iska cewa sallar layya an tsara duk irin kira-kiran da za a yi saboda haɗama da kuma son a tara abu nan take wanda kuma jahilci ke tabbatar da haka saboda akwai hanyar da za ka tara da yawa kamar kasuwa ne mawaƙi ma a ƙasar Hausa Mamman Shata ya taɓa cewa a raba shi da manyan rumfuna mutane su ne kasuwa wannan haka yake wato idan farashi ya sauki za ki iske cewa mutanen da za su zo da yawa ne duk abin da ka kawo za ka siyar in kuma ka siyar da shi ka duba ƙananan riban da ka ci ya fi ka sa kuɗi mai yawa wanda mutanen da za su siya zai zama ɗan ƙalilan ne kuma ribarka ta zama ƙalilan so ya haɗu ne da babakere da haɗama da kuma jahilci
to ko akwai wani ƙalubale da ke tattare da irin wannan ɗabi'ar ta rage farashin kaya musamman kamar irin ranar Black Friday ɗin ga jama'a?
Wato akwai abin da Bahaushe ke cewa wai biyan bukata ya fi fa dogon buri. Saboda haka ita wannan kalma na biyan bukata duk abin da aka yi a kasuwa da duk abin da mutum zai je ya siya a tattalin arziki yana kokari ne a turanci abin da ake cewa maximization wato ya samu biyan bukata na wannan abin. Duk sanda ka je ka biya bukatan kanka ka ji daɗi to wannan jin daɗin da kai da biyan bukatan wato kuɗin ya maka rana rage farashin ya maka rana to amma ɗabi'an da take a cikin shi ne da yawa wani lokaci irin waɗannan abubuwan da ake magwanjo za ki iske cewa in abinci ne to ka sun zo lokacin ƙarewa kamar misali abincin da aka rubuta zai ƙare ne ya lalace ranar 31 ga watan Disamba ko watan ƙarshe kenan na watan Bature to sai aka kawo maka aka yi gwanzon shi kai kuma sai ka siye shi domin ka ci a January ka ci a February to kin ga wannan yana da tasiri a rayuwar mutane wanda kuma bai da kyau kuma da yawa ba su fahimtar haka din to kin ga wannan ƙalubale ne ƙalubale na biyu shine kasancewa wato su gwamnatoci ya kamata duk irin wannan lokaci su ma su samar da wani yanayi da mutane za su samu wani sauki a cikin haraji na wasu abubuwan da ake saidawa waɗanda su ma waɗannan kamfanoni idan suka samu saukin harajin to zai koma ga kayayyakin da suke sayarwa ne sannan zai koma gidajen mutane sannan idan mutane suka samu biyan bukata to tana da kaza a gidanka da kuma da in ba shi za a je a ko a sata ne ko kuma a fashi a siyo shi sai ka same shi da kuɗi kaɗan to kin ga wannan ya haɗauke wannan fitina na ƙwace ko kuma sata ko kuma wani abu irin waɗannan amma ƙalubalen galibi ya ta'allaka ne a ranar da waɗannan abubuwa za su lalace ko kuma irin ingancinsu da ya ragu wanda za a yi amfani da su
to kuma bisa ga bayanin da kai a baya a ƙarshen shekara ne kamfanoni suka fi mai da hankali akan rage farashin kayayyaki kenan
abin da yasa suke a ƙarshen shekara saboda kowane irin hukuma ko kuma ma'aikata ko kuma shaguna wato suna abin da ake cewa stock taking wato kayayyakin da aka siyo a duba a ga nawa aka zuba a cikin kasuwanci nawa aka samu riba sannan kuma in akwai hasara ta nawa ce suna kokari su rage hasara su kuma ƙara riba saboda idan aka rage hasara aka ƙara riba to zai sa kamfanonin da ke masu zuba jari su ci gaba da zuba jari sannan abubuwan da ake siyarwa a ci gaba da yin su sannan kuma gwamnatoci da ake biyan haraji tunda ka riga ka siya akwai kayayyakin da harajin ana cire shi ne kai tsaye akwai waɗanda kuma dole harajin yakan biyo baya ne to tunda irin waɗannan dalilai yasa kamfanoni sukan je ƙarshen shekara domin su rubuta wato littafansu na kasuwanci ya zama na ya daidaita saboda fahimtar masu kuɗi a wannan kamfani da kuma irin riban da za a yi da kuma irin bunƙasa kayayyakin da za a yi kuma akan auna wani irin kayayyaki ne aka fi so a cikin wannan shekaran saboda a sake inganta su saboda masu siya su siya haka kuma akan duba waɗanda ba a cika su ba shi ragowarsu zai nuna cewa ba a buƙatar su saboda haka wurin yin su a cikin kamfanoni sai a rage yawan da ake yi saboda a samu kar a yi asara kuma a yi ta rasa ayyukan yi wanda a ƙarshe zai tafi tsanani.
Chairman Nasa akwai abubuwan da zaka faɗi sosai dan latso mana yanar gizo nan muga a Najeriya wani shaguna ne suke Black Friday
wato suke Black Friday akwai su kwarai da gaske to kinga akwai wani shago Konga Yakata su ba suna akwai Jumia sai kuma Slat Nigeria da kuma ShopRite
ShopRite na
amma kuma dinka alamun price nasu duk wato farashin nasu bai kai
ba wani bambanci sosai
akwai bambanci gaskiya tunda an rage kamar kashi 20 zuwa 30 cikin 100 to kin ga ma an rage akwai rage kenan
ko ganin wajen kashi 50
a annan har ta kina ji ma a yirda maka da binta har ta 90 tace ana kai kashi
20 cikin 100 kuma ka ji ma ga wasu ma shaguna wasu malls din ma shaguna a malls su ma suna yi
okay akwai wata shaguna a malls din suna wannan black to mutane masu neman rahusa
masu dabara ce ai inda ɗan kasuwa za su gani saboda in suka rage farashin yanzu sai mutane su ban kado su ta tsayayya
to kin san abinda ke cimin raimani wai sai kiga lokacin azumi lokacin Christmas lokacin wani biki ya zo sallah ko sallar laiga
aka kamar yadda ka je min magana da Malam Yusuf
ki faɗa wai sai farashi ya taso
maimakon a rage
ya rage a taimaka al'umma a yi ciniki a samu kuɗi
ai mu mutanen ba san da wannan ba
kai wannan lamarin
a hankali
amma kasashen nan suna yin dabara sosai kamar da yanda muka ji a wannan shiri mutane da sun faɗa wannan dabara ce gaba ɗaya ga mai sayi da mai sayarwa
kwarai ka taba zuwa Black Friday din ne
a muna ji dai ana yi kin sallamarin nan sai kuma ta wallahi
to ni ma na ta kwatanta zuwa amma kaga da naje wajen karfe
6
naga wani dogon layi na kira
aka dare ba ake
jama'an
nace aka dare ba ake sayayya
nace yaushe kike ganin zan fita tace karfe 4 sai na aje ke
karfe 4 na asuba
sai nace ba dole na ban masa tarkacin
kwarai da gaske to mutane sukan tara kuɗi sosai
kuma da wani
saboda su je su kaya masu rahusa masu rangwamen farashi da aka yi yankewa farashi domin
samu wasu kasan asusu suke yi a ƙarshen shekara saboda wannan lokaci a nan Amerika kenan dan duk wasu kayan yara da za su saya kayan kici ko
kayan makaranta da sauransu
da binta Asira ta
faɗi
to wannan lokacin ne in ka aje kuɗin ka sai ka samu cikin rahusa ka samu garabasa
haka ne to abin da zan ce shine kalubale gare ku masu ƴan kasuwa na Najeriya da na ƙasashen mu na yammacin Afirka wannan dama ce ku zo ku samu ku buɗe domin ƙara ci gaba ƙara ƙarfafa kanku da kuma ƙarfafa kasuwancinku gaba ɗaya to masu sauraro abin da ya sauka kenan a shirin mu na yau ranar Juma'a mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan maudu'i ko kuma wani sabon shirin da za mu kawo muku idan Allah ya yarda yanzu a madadin Maryam Dauda ta tana gabatar da shirin da kuma Daniel Brown ni sai ma injiniyan mu na yau wato Mr. Elliot ni Sarfila Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.